Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. A yau Laraba, jami'an Rasha da Siriya na ci gaba da musanta hannu a harin da aka kai kan motocin da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da Aleppo a farkon makon nan. Masu gudanar da bincike a Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai harin bom a New York da New Jersey ya sayo wasu kayayyakin tada bom a kafar sayayya da sayarwa ta eBay. Zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa ƙasar Indonesia sun yi sanadin mutuwar mutane 20.
To Allah ya kyauta. Bayan kun gama shan labarin duniya, yau Laraba 21 ga watan Satumban shekara ta 2016.
Nigeria calls on member states that are yet to sign up the United Nations Convention Against Corruption to do so.
Shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria kenan a jawabin da ya gabatar wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna da ƙarin bayani. An samu bullan annobar masassarar tsuntsaye a Jamhuriyar Nijar har ma ta kashe wasu. Shi ma muna da ƙarin bayani, kuma kamar kowace ranar Laraba za mu gabatar da himma ba ta garago.
Ku jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba, jami'an Rasha da Siriya na ci gaba da musanta hannu a harin da aka kai akan motocin da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da Aleppo a farkon makon nan. Lamarin da ya janyo Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da dukkanin ayyukan jin kai da take bayarwa a ƙasar. Sai dai waɗanda suka tsira daga cikin harin ciki hadda ma'aikatan agaji sun jajirce cewa an kwashe sawa'i biyu ana kai hari akan jerin manyan motocin kayan agaji 31 daga jiragen yaƙi ko kuma jirage masu saukar ungulu inda suka yi amfani da makamai masu linzami. Daga cikin waɗanda suka ba da shaida hadda wani jami'in hukumar ba da agaji ta Red Crescent wanda shi aka ɗora alhakin kula da waɗannan motoci. Ali Barakat, wanda shi ma ma'aikacin agaji ne, ya ce ya kwanta a ƙasa ne a lokacin da aka fara kai harin, amma kuma ƙaninsa Umar Barakat, wanda ke da 9, bai tsira daga harin ba. Barakat ya faɗa manema labarai cewa fiye da makamai masu linzami 20 ne suka faɗa akan ayarin motocin a daren Litinin ɗin da ta gabata a kusa da garin Uram Al-Kubra. Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta ce akalla fararen hula 20 a kashe a harin, wanda jami'an Rasha suka ce 'yan tawaye ne suka kai ba dakarun ƙasar ba. Masu gudanar da bincike a Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai harin bom a New York da New Jersey ya sayo wasu kayayyakin tada bom a kafar saye da sayarwa ta eBay da kuma wata wayar da ya sayo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa. Waɗannan bayanai sun fito ne a takardun ƙorafin da aka gabatar jiya Talata, wanda hakan zai sa a tuhumi Ahmad Khan Ramani, mai shekaru 28. Mafiyan waɗannan tuhume-tuhume akan yanke hukuncin ɗaurin zaman ginin yari ne na tsawon rayuwa. A ranar Litinin aka cafke Ramani bayan da aka yi wata musayar wuta, lamarin da ya sa ya ji rauni tare da wasu 'yan sanda biyu. Kamar yadda wasu takardun kotu suka nuna, masu bincike sun yi amana cewa Ramani ya sayo wani ruwan sinadari na acid ta hanyar yin amfani da kafar eBay, inda ya saka sunansa a matsayin Ahmad Rahimi, haɗe da wasu wayoyi da sauran kayayyakin da ke haddasa fashewa tsakanin ranakun 20 ga watan Yuni da kuma 10 ga watan Agusta. An kuma kai mai waɗannan kayayyaki ne ranar 12 ga watan Satumba a gare, wato har a gidansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau aka shiga yini na biyu da fara taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a shekara-shekara, inda ake sa ran shugabannin China da Japan da Ukraine da Tarayyar Turai da Afghanistan da Pakistan za su yi jawabai. Jumlar shugabanni 42 ake sa ran za su gabatar da jawabansu a wannan taron koli, wanda ake yin shi a jiko na 71 a birnin New York da ke nan Amurka. Ana kuma sa ran matar da ake yi wa kallon tamkar ita ce shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi da shugaban Robert Mugabe na Zimbabwe su za su fara jawabansu da safiyar yau. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi amana wato ya yi amfani da wannan rana ta yau Laraba wacce ta fado daidai da ranar zaman lafiya ta duniya wajen kira ga bangarorin da ke fada da juna a duk faɗin duniya da su tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24. Jawaban da aka gabatar a jiya Talata dai sun ta'allaka ne akan rikicin na Siriya da halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Yayin jawabinsa, shugaba Barack Obama ya ce babu wata gagarumin nasara da za a samu ta hanyar yin amfani da ƙarfin soja a Siriya, inda ya ƙara da cewa dole ne a yi amfani da hanyar diflomasiya wajen shawo kan wannan rikici. Zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa ƙasar Indonesia sun yi sanadin mutuwar mutane 20. Yayin da rahotanni a yau Laraba ke cewa ana ci gaba da kwararar ruwan sama tamkar wato kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan ƙasar. Lamarin da ya fi shafar tsibirin Java yayin da ruwa ya kai taƙin mita 2 kamar yadda hukumomi suka bayyana. Aƙalla mutane 16 aka tabbatar da mutuwarsu a wannan tsibiri yayin da kuma ba a san inda wasu mutane 8 suke ba. Kakakin sashen kula da haɗura Enda Trisnawati ya ce ambaliyar ruwan ta shafi wato ta fi shafar wasu landuna shida ne da suke kewaye da rafin Simanuk. A wasu yankunan kuma ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gidaje da dama, lambarin da ya tilastawa sama da mutane 1,000 ficewa daga muhallansu. Jami'ai sun kuma gargaɗi mazauna yankunan kan aukuwar wata ambaliyar ruwan a nan gaba. A watan Yunin da ya gabata ma an samu makamancin wannan bala'i, inda kusan mutane 50 suka rasa rayukansu a lardin Java. Bayanai sun nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da Hillary Clinton sun samu bambanci kan yadda za su aiwatar da shirye-shiryensu idan har aka zaɓe su. Amma kuma yayin da ake ƙara kusantar zaɓe, an ga giɓi a irin yadda 'yan takarar biyu ke kashe kuɗaɗensu na kamfe. Wasu takardu da aka gabatar hukumar zaben kasar sun nuna cewa Clinton ta samu dala miliyan 60 a watan Agusta, idan aka kwatanta da dala miliyan 42 da Trump ya samu. Har ila yau Clinton ta kashe kuɗaɗe fiye da Trump, inda ta bashi tazarar dala miliyan 20, idan kuma aka haɗa jumlar kuɗaɗen da ta kashe tun bayan da jam'iyyar ta tsaye da ita a matsayin 'yar takara. Zuwa watan Agusta, Clinton ta kashe dala miliyan 200 fiye da Trump. Baya ga haka, an kuma ga wagegen giɓi tsakanin kuɗaɗen da suka samu, inda Clinton ta samu dala miliyan 386, yayin da shi kuma Trump ya samu dala miliyan 170. Tafiyar da kamfen dai a Amurka na da matuƙar tsada, domin kowane ɓangare na da buƙatar ya sayi lokuta a kafofin talabijin domin tallata manufofinsa. Sannan ga batun biyan ma'aikata da ofisoshin da ake haya a duk faɗin ƙasar ta Amurka.
Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. Jiya Talata, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatarwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya jawabi. Abokin aikin Muladen Ibrahim Ayawa ya auko mana da rahoto daga birnin New York.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne babban manufar gwamnatinsa. Shugaban, wanda ya shaidawa takwarorinsa cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yakin, kuma hakan ya sa gwamnati ta rage yawan kuɗin da take kashewa wajen tafiyar da al'amuran gwamnati na yau da kullum. Amma da ya taɓo batun nuna gaskiya da riƙon amana a aikin gwamnati, saɓanin abin da ke faruwa da na cewa kayan gwamnati na kowa ne, da ƙarshe kuma ba mai shi. Hakan haka sai shugaba Buhari ya ce,
Nigeria calls on member states that are yet to sign up the United Nations Convention Against Corruption to do so. Nigeria will continue to advocate for the facilitation of the recovery of illicit financial assets, indeed the speedy and unconditional return of stolen public assets should be the focus of the follow-up anti-corruption conference to be hosted by the United States and United Kingdom in Washington next year.
Najeriya na kira ga sauran kasashen da suke cikin wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ba su sa hannu ba a yarjejeniyar yakin cin hanci da rashawa to ta gaggauta yin hakan, domin Najeriya za ta ci gaba da kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da ganin an yaƙi cin hanci da rashawa, musamman ma masu kwashe kuɗin ƙasarsu zuwa wata ƙasa, kuma ya zamanto taron da za a yi game da cin hanci da rashawa wani lokaci a cikin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ya zamanto cewa taken taron shi ne gaggauta dawo da kuɗin da aka sace daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Sai dai yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa yaki da cin hanci da rashawa shine babban manufar gwamnatinsa ta kwararsa na jamhuriyar Nijar ko Muhammadu Yusuf cewa yi babban abin da ya sa gaba shine samarwa ƴan ƙasarsa ababen more rayuwa da dai ce kafin nan akwai matsalar tsaro da ke addaban ƙasar Nijar sai dai batun tsaro ba Nijar kaɗai yake damu ba a'a abu ne da ke damun duniya baki ɗaya shugaba Muhammadu Yusuf ya ce akwai buƙatar ƙasashen da suka ci gaba su taimakawa masu tasowa da su yadda za su yaƙi ta'addanci to sai dai na ce masa baya ga samar da zaman lafiya menene babban buƙatar ƙasarsa a halin yanzu ko kuma yake fatan gani ya samu mu ƙasar tasa
baya zaman lafiya abin da muke fata shine a samu a dauki matakai domin bunƙasa tattalin a cikin ƙasashen Afrika a cikin ƙasashe masu tasowa kasani yau da shekara ɗaya mun sa bisa ga wani program wanda ake ce ma objective de développement durable akwai abubuwa da yawa da ya kamata ƙasashe masu hannu da shuni su taimaka ma ƙasashe masu tasowa
ko ganin cewa ƙasar ta fara jin daɗin mai kwaram kuma sai ga farashin mai ya yi ƙasa ko da me yake kokarin mai gurbin wannan lamari nan ma ga abin da yake cewa
akwai program da muke aiki akai yau shekara biyar kenan muke aikata wannan program a cikin ƙasar mu kuma shine zamu ci gaba da aikatawa shekaru biyar masu zuwa na farko kamar da kuka maka gudun mu shine mu tabbatar da kwanciyar hankali a cikin ƙasar Nijar na biyu shine mu girka mulkin demokradiya mai dorewa wanda kowa da yake yazo ba za a yi walwale abinda aka tsara ƙasa
sai dai daga ƙarshe shugaba Muhammadu Isu ya ce za su ci gaba da tsarin nan da suka bullo da shi na ɗan Nijar ya ce da ɗan Nijar Ladan Ibrahim Aiwa Murya Amurka a birnin New York.
Haka ne daga can jamhuriyar Nijar kuma wakilin sashen Hausa Sulemu Mini Barma ya ko mana da rahoto akan bullon annoban masassarar tsuntsaye a yankin Tawa har ma ta kashe mutane 22.
Sanarwar haɗin gwiwar ofisoshin biyu ta biyo bayan bayyanar sakamakon binciken jini da ƙwararru a ɗakin bincike na Laboratoire Pasteur ke birnin Dakar na ƙasar Senegal a ranar 16 ga watan nan na Satumba wanda ya tabbatar da gano ƙwayar cutar masassarar dabbobi wato fièvre de la vallée du rift a jinin dabbobin da suka faɗi rashin lafiya da kuma na mutanen da aka kwantar a asibitin tasara da cintabaradan da ke yankin Tawa. Daga cikin mutane 50 da aka kista cewa sun kamu da wannan ciwo a sakamakon wannan annoba kimanin 22 ne suka mutu inji Hallaru Sha'aibu jami'i a ma'aikatar rigakafi mai kula da daukar matakan dakile annoba
mu ko da ga yam haka nan mun santa a likita sai muka ciya mutanen mutu gashi cutar da ke akwai da aka samu kuma gashi maganin da ya kamata a yi mata kinan gaban nan duk wanda ya samu ka kuɗa ga maganin masassarar cin sauro ba ita kadai ce ba kuma ga abin da za a kara
yanzu yanzu mutun nawa ne suka kamu da wannan cuta kuma nawa ne suka rasu
mutun 50 suka kamu kuma a cikin su mutun 22 suka rasa rayukansu wa'annan wanda suka rasa rayukansu a lokacin nan ba a san ko menene ba amma tun 16 da watan September da Dakar ta ba mu sakamakon wannan auna jini da aka yi har yanzu ba su kamu labarin wanda ya kamu kuma ya rasu sai dai wanda suka kamu kuma suke warkiya dabbobi su suka mutu da yawa sai da mata jima a cikin dabbobin ta kwana sai a lokacin nan ne mu mutanen mu suka ce mu mutane sun fara kamuwa wanda suka mutu wannan dukansu makiyaya ne masu kenan wuni da kwana da dabba kenan gurin cakulansa da dabba nan a dafa ta a wanganan suke dauka na biyu akwai kuda da aka ciya na dabbobi wani bobuwa ce wani kuma daban ne bobuwan nan ita ce mishan jini to an tace ji dabba mai mara lahiya kuma ta wata ce ji mutum to mutunan nan sai ya daukan cutar nan an dabba tana da wannan cutar wannan kuma aka yanka ta gurin hida mutun daga yan rauni yana ya daukan ta nonan dabba da yake da cutar wannan wani guri nonan har jini gare shi kadan an kasha nonan nan kana ya dauka muwa da ita saboda haka nan ne mu a likita muke kira nonan da yake ake tsammanin dabban nan tana da shi a dafa shi tukun a sha
wadanne alamomi ne ke kwatanta cewar lalle wannan mutum ko wannan dabba na fama da wannan cuta ta masassarar fièvre de la vallée du rift
alamomin iri ɗaya ne dabbal da mutum kowace za ta yi ciwon ciki za ta yi zazzabi wani guri kuma an ta yi kashi za a gani kashin iya da jini a dabba ko mutum ne ma za a gani da jini wani guri mutum za a gani yana haɓo idan shi sun yi jawur.
Akwai matakan rigakafi da kuka ɗauka
babbar rigakafi cikin dabbobi ne ke a hana dabbobi yawo mutum bai contaminant wani dan bashi lahiya dabba da batta da lahiya kamar yanzu ta sara da cintabaradan bai kamata ba a barta ta yi wani guri transhumance saboda kamata yi a hana dabbobi na wata jiha masu lahiya su zo wannan yanki.
Labarin bullar wannan annoba ta cutar masassarar dabbobi Fièvre de la Vallée du Rift a gundumomin tasara da cintabaradan na bayyana ne a wani lokacin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da shagulgullan sallar lasar gishiri wacce albarkacinta makiyaya daga kasashe makwabtan Niger ke hallara a garin Engel da ke yankin Agadez. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wai shin yaya mutane za su kare kansu daga kamuwa da masassarar tsuntsaye? Muna son mu jira ra'ayinku a shirinmu na dare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai ne misalin karfe 10:11 ne da mintoci 15 na safe agogon na Washington DC. Kafin mu gabatar da himma bari mu leƙa jihar Adamawa inda gwamnatin jihar ta yi wa waɗanda ke zaune a gabar kogin Benue kashedin cewa su tashi a saboda barazanar ambaliyar ruwa. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Da yake gargaɗin al'umman jihar Adamawan, gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ko gargaɗi ma waɗanda ke zaune a bakin kogin da su hanzarta barin wuraren
ambaliyar nan da ya faru na kwana nan. Gwamnati Musa ya kayaki da yawa mun kai musu raba musu abinci da kuma burgaye na rufuwa da su tabarmai da katifofi munan taimaka musu. In ya zo daga Lado normally shi ne yake shiga cikin gari. Mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara 50 ne zai dawo ya bi hanyarsa. So don haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum su taimaka su daina zama kusa da ruwa don in ambaliyar ta zo ba zai barna har ma ai mutu ko wani abu haka ba.
A duk shekara rayuka da dama ne ma ke salwanta ba ga duke da ake rasawa sakamakon matsalar ambaliyar ruwa. To kome waɗanda ke bakin waɗannan koguna ke cewa Alhaji Garba mai Sukwati na ko cikin dattawan garin Lau a jihar Taraba.
Sai sabilillahi wannan kogi ambaliyar hatsari ne a wurin dukkan mazaunin bakin Binuwa. Hanyar ruwa na Binuwa wanda banda a yake shi ba abin da zai rufa mana asiri. Kuma na biyu muna roƙon gwamnatin tarayya da ta matsa ta sanar da kamaru ba daidai ne mutum yana biyan bukatan kansa yana kashe mutane ba. Koyaushe aka bude ruwa daga kamaru zuwa Najeriya mu da muke zaune a bakin Binuwa tun daga Kwara akwai Nasarawa State, akwai Binuwa State, akwai Taraba State, akwai Adamawa State. Sai son can faru wallahi kowane shekara sai mun samu asaran dukiya, mun samu asaran dabbobi, mun samu asaran har rayuka kowane shekara. Kuma ba maganin wannan illa a yashi bakin kogin Binuwan nan, a yashi gungu-gungu da yashi da ya tottoshe hanyar ruwan Binuwan. Wannan shi ne roƙonmu.
To sai dai kuma ya zo yanzu ma a jihar Adamawa akwai fa al'ummomin bakin kogin da ke kokawa da cewa gwamnatin jihar ba ta ma cika alƙawarin da ta yi musu ba na ba su filayen da za su koma. Duk da cewa an ba su takardu sun cika sun biya yau fiye da shekaru uku batun da ko gwamnan jihar Sanata Bindo Jibrilla ke ma cewa
hakika yana sanar da wannan matsalar amma ni wannan gwamnati nawa na shigo 2015 to 2015 ba 2012 ban kuma bayani abu na ja layi amma ina da labari duk wani abubuwan amma na ja layi abunda mu muna roƙon Allah kada sake ma ambaliya na da abunda ya faru na da ya wuce ni ban san ban shiga bincike ban continuous ba to amma ni hakika ba wanda ya kawo min wannan complaint.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Sanata Bindo Jibrilla Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mun gode Ibrahim. Lokaci yayi da zamu gabatar muku da himma ba ta garago.
Himma ba ta garago.
Jama'a barkamu don haka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Hajiya Sa ake ta kokarin yi mana bayanin inda take samun mai wanda take yin horon da shi. Sai lokaci ya muna halin nasa. Yau za mu dora daga nan. Hajiya Sa, kika ce a nan New York akwai maiwa?
Insha Allah, waɗanda ke kawo kayan abinci na Ghana da sauran kasashe, to su ne in za su zo da yake ina aikin wurin suka ji labari na, to in sun kawo kaya abin da ya dandanci kaman kayan aiki na hura, to suna kira na su yi min tallan shi. Shi yasa su waɗannan mutane suke kawo min hura a kayan maiwan.
To amma in kina yi ina ke samun masu ya tura wanke sai ko kuwa akwai bakake irinmu masu shan hura a nan New York?
Insha Allah ina huran nan har ya kai Massachusetts da Pennsylvania in Allah ya yarda, sannan Nigeria Mission sun yi baki ina yi musu hura. An ce maka har da bakin ma har in za su akwai waɗanda ke order huran nan su je da shi har Nigeria.
Hura daga America a je da shi Nigeria?
Insha Allah.
Amma ba da yadda ake hada huran da na sani yadda ake hada shi a Nigeria a daka maiwa a yi shi a duddunkula a sa sannan a hito da shi a daka shi kuma kamar yadda na san ana daka hura. Akwai dai wani tsari kila na yake da yake daban? Saboda na san ba turmi nan.
Insha Allah za ka ko same shi fiya ga yanda ka san huran gida yake in Allah ya yarda. Da shi wanda ake dunkulawan da shi da menne da ake sa madara da komi cikin bottle a dudura za ka same shi. In kai ke so ka dama za ka same shi gulori kaman yanda ka san huran gida in Allah yarda za ka same shi haka nan kai da kanka ka dama. In kana so wanda aka dama aka hada da milik gabare za ka same shi haka.
To amma kin ce kina kai har Pennsylvania? Ko akwai wa ke siya a Pennsylvania? Turawa koko Hausawa koko yan Arewa koko yan Afirka?
Da Africans har da turawa na ji labari saboda wanda dake da so wurin nake ba su suke siruwa. Sun gwada mini cewa akwai turawan da ke zuwa su sai da suka fadi min ban yadda ba. Na yi mamaki saboda na san dai New York nan dai mu yan uwayenmu ya siyo su mu mutanen Ghana Africans muke sha. So da ya kai Pennsylvania aka ce mai akwai wani baturin da ya zo yake zuwa ya sai kaman damin men shi wanda an ka dama yake cikin bottle yana sai kaman guda goma guda ashirin ya ce ajiye yana sha. Mai son da kanshi ya bani labari. To she ban ga musu ba ina duban shakiyanci yake min. To ina nan dai wanda na bashi da ya kare she baturin ya doki ya zo yana damunsu su bar a kawo ran. To bai samu waɗanda za su zo nan don shi ma yana aikowa na sai mai kaya she ya ba da sarin huran she ai a zo mai da shi. To bai samu mai zuwa ba balle a doko mai da a kawo mai huran. To she baturin ya doki kwalban huran ya kai wani African store ya je ya ba su. Yamma sai su zo su order. Ina zaune shi suka kira ni. Suka ce mini hura suke so. Amma hannun wani bature suka samu namba na. Na ce ya an kai she suka ce min wai ya ce yana sai wani store. To ya jeje bai samu ba. Shi sa ya dauko kwalban ya su ya gwada musu. Da su yi ta sayarwa zai zo ya ci. To yanda an kai na yadda da abinda wancan mai so ya gaya mini kenan kaman turawa na shan hura.
To amma Hajiya Sa'a maiwa bai kan miki karanci a ce yau maiwa ya kare ba a zo da shi daga Ghana ba ko ba a kawo miki daga Afirka ba ya zama tuba hura kenan?
Sam kuwa domin in sun kawo min ina sun kwaman kwataku 20 a ajiye. Shi yasa kamin wannan ya ce zai kare sabo kuma an kawo min sabo. Shi yasa wani biya na iya zuwa min tallan shi dace da ina da shi wanda ya ishe ni ban ne. Shede in ce musu shede kwana biyu na yi wannan ya ɗan ja kadan ya so shi in sai sabo. Shi yasa
yanzu kin kwana shekaru nawa kina wannan sana'ar hura a nan New York?
To insha Allah na so ma aikin huran nan lokacin in ce maka zuwa yonga ya kai shekara 20 amma lokacin nan ba ina yi gami da damin min ba ne. Shi gulorin nike yi kawai yanda ka sani daga gida in ka sai kai da kanka za ka sa nono ka dama. To daga baya ne cikin haka ka san ko me mutum yake yi cigaba na zuwa.
Kwarai.
To shi cigaba ya zo akwai waɗansu da suka ce min suna so amma dama shike musu wuya she suka sa ni na dama musu to dama wannan da nayi ko da suka sha abin da ya bani ya bani himma na gan kaman da na dama makaman mutane shida suka sha suka ji dadi shikenan she suka ce min zan iya yi in kawo
oho Hajiya Sa'a yau ma kamar kullun lokaci ya daga mana hannu ki cigaba da mun bayani a cikin shirinmu na gaba masare a tarabe mu a cikin shiri na gaba domin jin cigaba tattaunawar mu da wannan bakwatta mu yanzu amadin ita bakwatta mu Hajiya Sa'a da Chuba Hero Jiro ne da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Sako na farko ya zo daga hannun malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda take cewa hakika kwato garin malam Fatari ta jihar Borno da sojojin Nigeria da Chad suka yi daga hannun yan kungiyar Boko Haram yayi daidai ganin yadda ya kwashi shekara da shekaru hannun yan kungiyar da fatan Allah ya kara muku karfin gwiwar mu rukushe duk wata kungiya mai niyyar ta da hankulan al'umma a duk inda suke a fadin duniya amin wannan sakon kuma yace kowa ya samu dama da rana to shanya garin sa BOA Hausa a yau Ina magana ne game da baiwa wata mace jagorancin karamar hukumar Argungun da ke jihar mu ta Kebbi inda naga wasu na diga alamar tambaya kan alakar wannan mace da gwamnatin jihar Kebbi to a zahirin gaskiya ni ina goyen bayan wannan nadi domin hakan shi zai bada dama ga yara matasa da kuma mata damar gogewa da kuma kwarewa a fannin siyasa domin kuwa ni ma idan na sami irin wannan damar zan iya jagorancin karamar hukumar mu ta Mayama domin abinda ake bukata ga wanda zai yi shugabanci shine hakuri rikon amana sanin ya kamata da kuma kishin kawo wa karamar hukumar da take shugabanci ci gaba Hajiya ina taya ki murna tare da fatan alkhairi daga Abdullahi Muhammad Mayama jihar Kebbi Nigeria daga Adamu Muhammad Gitte da Bula Musule Baltoram duk a kasar Chadi suka ce salam BOA Hausa ya kamata gwamnatin kasar Congo ta kawo karshen shin tashina da ta dun faro kasar wadda yayi dalilin mutuwar mutum 40 kuma kamata yayi su ma ɗan kasar su sani cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki daga Shehu Adamu Rijau yace ranar zaman lafiya ta duniya kamar yadda majalisar dinkin duniya ta ware 21 ga watan Satumbar kowace shekara fatan mu dai shine Allah ubangiji ya bamu zaman lafiya da wumammiya a duniya baki daya alfarmar manzon tsira sallallahu alaihi wasallama amin
To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke gabatar muku da waɗannan shirye-shiryen ga takaitattun labarai.
A yau Laraba jami'an Rasha da Siriya na ci gaba da musanta hannu a harin da aka kai akan motocin da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da Aleppo a farkon makon nan. Lamarin da ya janyo majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da dukkan ayyukan jin kai da take bayarwa a ƙasar. Sai dai waɗanda suka tsira daga harin ciki har da ma'aikatan agaji sun jajirce cewa an kwashe sawa'i biyu ana kai hari akan jerin manyan motocin kayan agaji 31 daga jiragen yaƙi ko kuma jirage masu saukar angulu inda suka yi amfani da makamai masu linzami. Masu gudanar da bincike a Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai harin bam a New York da New Jersey ya sayo wasu kayayyakin ta da bam a kafar saye da sayarwa ta eBay. Da kuma wata wayar da ya siyo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa. Waɗannan bayanai sun fito fili ne a takardun korafin da aka gabatar jiya Talata wanda hakan zai sa a tuhumi Ahmad Khan Ramani mai shekaru 28.
To sai kuma da misalin karfe 9:30 na dare a agogon Najeriya idan Allah ya nuna mana za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin. Wanda a lokacin muna son mu ji ra'ayinku akan yadda jama'a za su kare kansu daga kamuwa da masassarar tsuntsaye. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.